masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Malam Ali Garba dan Salanke ga Dinduguri garamar hukumar alƙalerin jihar Bauchi game da tarihin malamin addinin musuluncin nan mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum kuma shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri sarkin malaman Duguri to idan mai tambaya Ali Garba dan Salanke da sauran masu sha'awar jin tarihin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri na tare da mu ga ci gaban tarihin amma za mu dauko ma baya kadan mu dora daga inda Sheikh ke bayanin tafiyar Sudan inda yake cewa
Allah ya kaddare ni da zuwa kasar Sudan wadda lokacin da naje kasar Sudan naje ne in yi karatu wadda yake na degree na kai tsaye to ko da naje an gama daukan dalibai sai na shiga wato mahadin lughal arabiyya na jami'atu ifriqiyyar alamiya wato Institute of Arabic Language and International University of Africa dake Khartoum a kasar Sudan nayi karatu aka bani certificate na larabci daga nan kuma alhamdulillah na jira lokaci sannan na dora kan degree na Faculty of Law and Islamic Studies wato abin nan tsangayar karantar da aikin lawyer da kuma shari'ar musulunci to ni sai na tafi na dauki course na law din wato ma'ana na lawyer to Allah ya taimake ni na kammala karatu na kuma ban tsaya kawai ga karatun jami'a ba nayi kwasa-kwasai daban-daban inda nayi kwasa-kwasai kamar haka a karkashin kamfanin sadarwa ta kasar Sudan wato Sudatel nan ma nayi wani certificate sannan kuma akwai cibiyar nan ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNESCO suna da wata cibiya a can nan ma nayi karatu shi ma na samu certificate daga nan kuma ban tsaya a cikin garin Khartoum ba ko birnin Khartoum na zaga kasar Sudan musamman gabashin ta da kuma ainihin wato arewacin ta na zazzaga kwarai inda na sadu da manyan maluma na dariku daban-daban kuma muka zauna nayi karatu a wajen su na fahimci abubuwa daga haka din sai Allah ya kaddare ni da saduwa da dalibai ƴan uwana waɗanda suka fito daga kasashe daban-daban akalla a lokacin muna da kasashe wajen guda 67 da muke karatu da daliban su wanda haka din ya bani damar koyon harsuna daban-daban wanda na koyi harshen Somali na koyi harshen Swahili na kuma koyi harshen Zabarmanci kusan duka waɗannan Allah ya kaddara na koya kuma dama tun a Najeriya ina harkan kasuwanci baya ga karatu da nake yi to haka din sai ya bani damar kulla alaka ta kasuwanci tsakanina da wasu ƴan kasashe daban-daban wanda haka din ya bani damar a yanzu dai haka na halarci ko na ziyarci kasashen duniya akalla guda 21 sannan kuma alhamdulillah ina daga cikin waɗanda suke bayan mun dawo Najeriya muka ga cewa to abinda muka koya muka karanta a can kasashen da ba namu ba to yana da kyau mu ma mu rinka sashi cikin ayyukan mu na yau da kullun wanda zaka iske manyan mutane maluma da shugabanni na mulki na gwamnati ba su da girman kai to mu ma muka fara irin wannan kuma mutum kada ya raina abinda Allah ya hore masa shi mai taimaka ma wani dan ya canza ma wancan din rayuwarsa to muka zo da gudunmawar wasu bayin Allah a nan Najeriya muka bude cibiya mai suna Al-Khairat Foundation wato gidauniyar Al-Khairat wadda aikin mu a wannan lokaci ni aka dora mun nauyi ni ne shugabanta na Najeriya gaba daya muna badawa dalibai musamman marayu da marasa karfi da kuma mahaddata Qur'ani har ma da waɗanda ba musulmi ba da musulmin gaba daya muna taimaka musu abin alfahari da farin ciki shine a yanzu haka muna da daliban da suka gama karatun likita wato ma'ana medical doctors ne cikakku wanda mu muka ba su tallafin karatu tun daga kudin jirgi har abinci da wurin kwana da kudin karatu har suka gama karatu su suka dawo gida alhamdulillah mun yi wannan kuma muna godewa Allah wanda haka din sai ta kai ni ga kafa wata cibiya ni ma ta wata kaina mai suna Al-Kiswa Foundation wanda ita Al-Kiswa din nan abin da ya jawo hankalina a duk lokacin da na tafi ganin gida a Bauchi zan iske wasu daga cikin almajirai waɗanda aka yara da aka tura almajiranci da ma waɗanda suke gaban iyayen nasu, kaga yaro yana tafiya babu takalma a kafarsa. To in na tafi sai in tara yara kamar almajirai 20 da ma waɗanda ba almajiran ba, mu je shago dake kusa, kowanne in je in sa mishi takalmin silfas. To sai na ga da wannan ba wani kuɗi ne mai yawa ba, ai zaka iya canza ma wani rayuwarsa. Kuma dama amfanin rayuwa shine ka taimaka ma wani, kai ma Allah ya taimake ka. To wannan ya ja ni ga kafa wannan cibiya ta Al-Kiswa Foundation, wadda kuma abun ta kai ga har ma mukan tona rijiyar burtsatse, wato boreholes, da kuma taimakawa da abubuwa daban-daban don sauƙaƙa wa mutane rayuwa baki daya. To alhamdulillah masu tambaya, wato Aligarba dan Salanke da kuma duk waɗanda suke sauraron mu, daga nan sai abubuwa suka ci gaba, wadda kuma Allah ya ji kan rai mai martaba Sarkin Bauchi Dr. Sulaimanu Adamu, ɗaya daga cikin ƴan uwa kuma yayinmu iyayenmu, marigayi shi ma Sarkin Duguri Malam Yusuf Muhammad Baba, wato Malam YM Baba, ya ga cancanta na tare da ainihin umarnin mai martaba Sarkin Bauchi, Allah ya gafarta musu duka baki ɗaya, cewa ya bani sarautar Sarkin Malaman Ƙasar Duguri. To aka yi min wannan sarauta, aka nada ni Sarkin Malamai a ranar 10 ga watan 4, wato watan April shekara ta 2010 daidai.
Allah ya ji Sarkin Bauchi, Allah ka ji Sarkin Bauchi, margaye Dr. Sulaimanu, ya amen da sarki ji na daga.
Sarkin Duguri wayan baba ji na daga Sarkin Malamai.
Allah ka ji kan Sarkin Bauchi, margaye Dr. Sulaimanu, shi ya amen da sarki shi na daga.
Sarkin Duguri wajen baba shi na daga Sarkin Malamai. Sarkin Muhammadu Guri zanen ga Sarkin Malamai. Sarkin Muhammadu Guri zanen ga Sarkin Malamai.
Daga nan kuma dama kasu wannan lokaci na kan yawaita tafiya zuwa aikin hajji da kuma umara. To sai a lokacin na jagoranci hukumar Alhazai ko kuma malamai masu wa'azi a hukumar Alhazai ta Abuja akalla shekaru 3 a jere. Sannan kuma daga nan kasar Saudi Arabia alhamdulillah ta ba ina ɗaya daga cikin malaman da ta ba su wato shahada, wato certificate na yin wa'azi a biranen Makka da Madina a Alhazan Najeriya. To muna godiya akan wannan. Sannan kuma kamar yadda masu sauraron mu ko masu tambaya za su so su sani, to ni dai ina da iyali, wato ma'ana ina da mace fiye da ɗaya, kuma ina da ƴaƴa, wadda cikin ƴaƴana ma alhamdulillah akwai waɗanda suke dab da kammala jami'o'i a ran ƙasar mu Najeriya. Sannan kuma da yawa halin da ake ciki yanzu, nakan samu kiraye-kiraye daga wajen ƴan uwa da matasa, musamman daga jihar mu ta Bauchi da ma nan yankin Abuja, cewa ko zan fito ko ina da sha'awar tsayawa wata kujera takarar wata kujera ta siyasa. To babu shakka a baya a can gida tun zamanin SDP da NRC na tsaya takarar kansila a ainihin wato ward din mu Yulim ward a wancan lokaci, wadda kuma har nayi nasara a matsayina na dan takarar kansila a wancan lokaci, wadda aka zo aka rusa ma jam'iyyun gaba daya. Sannan anan Abuja kuma akwai wani bawan Allah wadda ya nemi in zo in tsaya a takarar kansila na Wuse ward anan jam'iyyar DPN anan Abuja, GDM a lokacin anan Abuja. To duka dai ni ban tsaya ba, amma dai abinda nayi riga nayi wa kaina shawara in dai ba wata kaddara ta Allah wadda Allah ya kaddara dole sai ta faru ba to gaskiya ni dai bani da niyyar tsayawa wata kudta kar wata kujera tun daga ta kansila har zuwa sama sai dai abinda Allah ya riga ya hukunta ban isa in canza ba amma ina shirye duk wata damar da na samu aka ga cancanta na da kuma dacewa na cewa in zo ga wani office nan ko wata kujera in zo in rike don in bada gudunmawa ta kasar mu a samu ci gaba to ina shirye da in karbi wannan sannan kuma alhamdulillah duk abubuwan nan da muke yi shine mu ga cewa kasar mu ta ci gaba yankin mu ya ci gaba sannan kuma daga cikin abubuwan da muka koyo kuma abun ban sha'awa shine mun tafi gurare daban-daban ta inda muka iske mutane masu al'adu daban-daban addinai daban-daban amma kishin kasar su ta sa babu yadda za a yi ka kawo matsala tsakanin su balle a samu rikici dan haka mu ma abin da muke fatan dabbakawa kenan a kasar mu Najeriya wanda in muka dubi zamantakewar da ke tsakanin mu tun kakanni da iyaye haka zamantakewar take babu cuta babu cutarwa a lokacin ma karatu bai yawaita irin yanzu ba alhali yanzu ga karatun kuma sai ka iske wasu abubuwa ba sa ta sa yadda ya kamata to a takeice dai wannan shine cikakken tarihi na kuma ina godiya kwarai da gaske da damar da nake samu wannan kafa mai albarka ta murya Amurka wanda kuma alhamdulillah muna godiya kwarai da gaske wa ma'aikatanta da kuma shugabanninta dan haka wannan shine a takaitaccen tarihin karamin dalibi Ibrahim Muhammad Duguri muna godiya Allah ya saka da kai
to sai ka kasance da mu makon gobe dan jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da ya ansa tambaya game da tarihin sa da injiniyan mu ne yanzu Haili Hailu ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon gobe.